يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى قسم جواتار لكم أتشواني سابن شرنا فتوين رحمة شرن دكم باكو داما دومو أيكو رتنبيون كو أندس كشافي أدين درايوة زوا غمالين دومو سام مفتا كمانا يا أيكو من داسا كون تنبيون نيري تكن دنبو بمان مدى قسابانا سفري تكو سفري بيار 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 فتلو 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 لأي أوكو da kuma 07/07/78/42 sai kuma sakon WhatsApp akan 07/06/04/45 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 1 ga watan Jumadil Ukhra na shekarar 1439 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 17 ga watan Fabrairu na shekara ta 2018 kuma muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke samun dama zuwa domin amsa tambayoyin naku duk kuma sunana na Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biye mu akamakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أنقام وصوص ورمى أن الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ياتبت القريشي حديث دا إمام أحمد يرويته دواننسى حديث أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه yake cewa wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da shi mal iman menene imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min idan kikkiawar aikin ka ya faranta maka rai kuma mumunan aikin ka ya bakanta maka rai to kai ne mu'mini yace ya rasulullah fa mal ism menene kuma laifi annabi sallallahu alaihi wasallam idza haka fi nafsika shay'un fada'hu idan wani abu yayi kaikayi a ranka to ka bar shi a wata riwaya cikin al-mu'jam at-tabarani al-kabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fa huwa mu'min wanda kikkiawan aikin sa ya faranta masa rai mumunan aikin sa ya bata masa rai to wannan shine mu'mini a wannan hadisi dai ne daga cikin wato nasussuka da suke bayanin alamomi na imani wato mutum zai iya kwatanta imaninsa kamar yadda mutum yake kwatanta yawan shuga a jikinsa ko hawhawar shuga a jikinsa ko hawhawar jini da wani abun gwaji wata na'ura ta gwaji to haka ne shi kansa imani kai da mutum zai iya gwada imaninsa cewa imaninsa yana karuwa imaninsa yana nan a yadda yake ko kuma yana ƙasa ko yana raguwa kamar yadda aka sani imani shine mutum ya gaskata da zuciyarsa sannan kuma ya furta da bakinsa sannan kuma ya aikata da gabobinsa yana karuwa ta hanyar bin Allah subhanahu wataala yana kuma raguwa ta hanyar saba masa dan kawai mutum ya gaskata da zuciyarsa ba tare da yayi ikrari da harshensa ba to wannan bai zama mu'mini ba domin iblis ba a ce da shi mu'mini duk da cewa ya yarda akwai Allah subhanahu wataala ya yarda Allah ubangijinsa ne yayi imani da akwai tashin alkiyama bayan mutuwa har yake cewa rabbi anzirni ila yawm ba'thun ya ubangiji na ka saurara min zuwa ranar da za a tashe su kaga yayi da cewa Allah ubangijin sa ne yayi da kuma akwai ranar da za a tashi mutane ai musu hisabi yarda da waɗannan abubuwa a ransa ba tare da ya fito yayi ikrari ko ya aikata ayyukan da waɗannan abubuwan suke nuna masa ba wannan zai sa ba zai zama musulmi ba haka nan fir'auna shi kansa yayi imani a zuciyarsa cewa Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta kuma yayi imani da cewa Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam da at-taura kuma abinda annabi Musa ya zo da shi na at-taura ayoyin Allah ne duk ya yarda da wannan amma wannan bai sa shi ya zama mumini ba yace laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa ya ce wa fir'auna hakika ka san cewa babu wani wanda ya saukar da waɗannan hujjoji illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin sammai da ƙasa amma dai saboda tsananin kafirci da taurin kai yasa ka kiyarda da kai da jama'ar ka ku kiyarda cewa Allah shine abin bauta kuma annabi Musa manzo Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wajahadu biha wasaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun yi musun abinda Allah ya aiko annabi Musa da shi wajahadu biha wasaiqanatha anfusuhum amma a zuciyarsu sun tabbatar da cewa abin haka yake suna da yaqini a ransu cewa haka gaskiyar take amma kuma saboda zalunci da girman kai sai suka yi musu suka nuna rashin yardar su to wannan yardar ta zuci ba ta sa sun zama mu'minai ba to haka nan kowane lokaci idan aka ce mutum mu'mini ne to ana nufin ya yarda da zuciyarsa kuma ya yi ikirari da harshen sa kuma gabobinsa sun nuna haka a aikace to wannan shine mu'mini to imanin ne yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a duk sanda mutum ya yabi Allah subhanahu wata'ala ya yi aiki da wani umarnin Allah ko ya kauce ma wani abu da Allah ya hana shi to imanin sa ne ya karu kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun Allah ya ce idan aka saukar da wata aya da wata sura ta alqur'ani sukan ce wane ne a cikin ku wannan ya kara masa imani Allah ce to amma wanda suka yi imani to fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wannan abu da aka saukar sai ya kara musu imani kuma suna farin ciki ma'ana ya kara musu imani suka karbi wannan sako da ya sauko sabo suka yi aiki da shi sai imanin su ya karu kuma suka yi ta farin ciki da wannan to ashe kaga duk sanda wani abu na shari'a ya sauka ko aka yi bayanin sa mutum ya je aiki da wannan abu to imanin sa ya karu haka nan duk sanda aka faɗi wani abu na gaskiya mutum ya ƙaryata ko kuma yayi wani abu na saban Allah to imanin sa ne yake raguwa yake yin ƙasa to anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan mutum ya tambaye shi alamar da take nuna imani yace mal iman ma'ana ma alamatul iman menene alamar da take nuna mutum mu'mini ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa masa wata alama ita ce idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min idan kyakkyawan aikin ka ya faranta maka mummunan aikin ka ya munana maka wato ya bata maka rai to kai mu'mini ne saboda haka ashe yana daga cikin alama da zaka gane cewa imanin ka yana nan shine yayin da ya kasance duk sanda wato kaji wani abu na gaskiya kai aiki da shi wato ka aikata wani abu na gaskiya zaka yi farin ciki to kai aikata wani kyakkyawan aiki zaka yi farin ciki to wani alama ce ta imanin ka yana karuwa duk sanda kai wani mummunan aiki ranka zai yi wato zai baci ka ji ba dadi to wannan yana nuna cewa zuciyarka tana nan a rayi wannan shi yake nuna rayuwar zuciyar bawa ya zamana ayyukan kwarai suna faranta masa rai mummunan aiki kuma yana bakanta masa rai to idan mutum ya dubi rayuwarsa a yau ya ga cewa shin duk sanda ya aikata wani kyakkyawan abu yana jin dadi duk sanda ya mummunan abu yana jin ba dadi a rayuwarsa ta yau da gobe alaƙarsa da ubangijinsa alaƙarsa da iyayensa, alaƙarsa da iyalansa, alaƙarsa da abokansa, alaƙarsa da al'umma. Idan har wani abu kyakkyawa ya sa ran sai yayi farin ciki da wannan, sannan kuma wani abu mummuna da ya sa shi damuwa, to wani alama ce ta cewa zuciyarsa a raye take, kuma imaninsa yana nan yana haɓaka. A sautari zaka ga mutum yana aikata laifuffuka, amma ko a jikinsa baya jin cewa laifi yake. Wani ma zaka samu yana kokarin ya kare wannan laifin da yake ta hanyar ya nuna cewa abin da yake ba wani abu bane, ko ya nuna ai akwai waɗanda suke yin abin da yafi nashi, wato shi bai dauki abin da yake yi yayi muni ba, yana ga akwai wanda suka fi nashi muni, dan haka dan yayi, dan me za a sa masa ido, ko za a dame shi, ko za a yi masa wa'azi, ko za a masa nasiha, ai ga suwa na suwa na aje a ga me suke yi. Wannan alama ce da take nuna mutuwar zuciya, mutuwar zuciya. Saboda a irin wannan yanayi ba zai damu ba, ko baya cikin damuwa da abin da yake, dan da yana cikin damuwa zai ji dadi kwarai da gaskiya inda aka fuskance shi da nasiha da gyara da faɗakarwa akan cewa abin da yake baki ba daidai bane. Don haka kowa zai iya auna kansa da kansa, ya duba ya gani, yayin da ya tashi cikin dare yayi kiyamul layli, ko ya wayi gari yana azumi, ko ya dau wani abu na duke shi ya bada dan Allah, ko ya taimaka wani miskini, ya yake jin zuciyar shi tana walwala, tana jin daɗi, wani irin jin daɗi yake, yayin da ya fada cikin wani abu na saban Allah, ya yake jin damuwa a cikin zuciyarsa, ya yake jin damuwa a cikin zuciyarsa idan ya kasance misali shi ma'aikaci ne, ya ga aikin da aka bashi bai tsaya yayi ba, halin yana karɓar albashi, wace irin damuwa yake ji a ransa, wace irin damuwa yake ji ya bar matarsa tana fita ba tare da hijabi ba misali, wace damuwa ce take sa masa a ransa, ko ya bar ‘ya’yansa mata da suka balaga suna fita ba cikin kyakkyawar sutura ba, wani irin damuwa yake ji a ransa, ko ainihin ya ji cewa ga wani sunan musulmi ne amma ana gallaza musu, ana cutar da su, baya jin wani abu, yana ganin wasu abu ne da ya shafi wasu can shi ba shi ya safa ba, baya jin wata damuwa a ransa. To wannan alama ce da take nuna cewa imaninsa ya yi kasa, amma yayin da ya ga wani abu na saban Allah wanda zai aikata, ko wani nashi zai aikata, ko sakacinsa zai jawo shi ya ji damuwa a ransa, ko kuma ya aikata wani abu na alkhairi ya ji farin ciki a ransa, to wannan alama ce da take nuna imaninsa babu shakka zuciyarsa a raye take, kuma imaninsa yana ƙara hawa. Saboda haka muna iya wato a kullum muna iya auna level ɗin imaninmu a zuciya ta hanyar mu ji yaya muke jin farin ciki da ayyukanmu na alkhairi, ya kuma muke jin damuwa da ayyukanmu waɗanda muke yi marasa kyau. Idan har akwai irin wannan a cikin ran mutu, alama ce cewa akwai imani a tare da mutum. Idan mutum ya ji cewa ayyukan da yake yi na laifuffuka ba sa tare masa da hankali, ba sa ɗaga masa hankali, to wannan gaskiya ya binciki kansa, ya binciki imaninsa, babu shakka inda a ce imaninsa yana da rai, zuciyarsa bata mutu ba, to ba zai ji haka ba. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace.
To amin summa amin, malala ya saka alkari. Tambayar mu ta farko a yau ta zo ne daga Malam Dadi Gidigidi. Yake cewa malam, cikin littafin Kasusul Anbiya babin Ihtijajul Musa wa Adam, yace akwai wasu hadisai da Annabi Musa yake tambayar Annabi Adam akan laifin da yayi, sai yace ya kare, wato ya kake tambaya ta akan abin da Allah ya tsara tun kafin halitta ta da shekara 40. Dayan hadisin kuma yana cewa ya kake tambaya ta akan abin da yake tun kafin halitta samai da ƙasa. To malam su yake warware masa waɗannan hadisai guda biyu.
To dukkan su hadisai ne sahihai. A hadisin farko hadisi ne na Abu Huraira, yana cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hadisin karshe da ya ambata hadisi ne sahihi, yana cikin Jami' Tirmidhi da wanansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da Annabi Adam. Wannan abu ne da ya faru a alamul arwah, ba wai alamul ajsad ba. Don Annabi Musa da Annabi Adam babu wani abu da ya haɗa su a nan duniya. Annabi Adam shine farkon halitta, Annabi Musa kuma cikin annaban Banu Isra'ila, wato tazarar ba kaɗan ba ce tsakaninsu. To amma alamul arwah kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabawa tafiyar da yayi na miraji ya hadu da annabawa nan duka to haka nan Allah subhanahu wataala ya hada ruhukan waɗannan annabawa a guri guda to shine Allah yake ga mana annabi yake ga mana cewa annabi Adam da annabi Musa alaihi salam sun yi musanyar hujja wato sun yi musanyar magana wanda da ƙarshe annabi Adam alaihi salam yayi galaba annabi Musa alaihi salam yake cewa Adam kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa ya kuma saukar da kai a aljannarsa sannan kuma ka fito da mu daga cikin aljannar da Allah ya saukar da kai a ciki wato kamar yana zarginsa akan cewa ya ci bishiyar da aka ce kai ya ci wanda wannan ya jaza fitowarsa wanda kuma ya zama dalilin samuwar zurriyarsa bayan kasa ba dan haka ba da du'a a cikin aljanna shine shi kuma annabi Adam alaihi salam sai yake cewa annabi Musa alaihi salam cewa kai ne wanda Allah ya zabe ka yayi magana da kai ya baka sakon sa ya rubuta maka taura da hannunsa shin baka gani a ciki an rubuta cewa wannan abu an kaddara min shi batun gabanin wato ta halicce ni da shekara 40 bi 40 sana qabla an ukhlaq a wata ruwaya babu adadin qabla an ukhlaq a wata ruwaya kuma qabla khalqi samawati wal ard kafin halitta samai da kasa duka wannan abu dai suke nunawa ko dai a faɗi adadin tazarar da tsakanin lokacin da aka yi abun da lokacin da aka halicci sama da kasa ko a faɗi shekara 40 ko a faɗi halitta sama da kasa tsakanin halitta sama da kasa da halittar annabi Adam alaihi salam wannan hadisi yana shekara 40 ne kuma kamar yadda aka sani Allah subhanahu wataala sai da ya halicci sammai da kasa da abin da yake cikin kasa da abin da yake cikin sammai kafin halicci annabi Adam wato sai da Allah ya shirya wa annabi Adam gurin da zai rayu shi da zuriyarsa domin ya riga ya kaddara cewa saukar da su zai yi a kasa sannan kuma a ciki za su rayu nan ne Allah subhanahu wataala zai jarraba su domin a tace wanda za su tafi aljanna da wanda za su tafi wuta shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa izqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga anan ba a halicci annabi Adam bane Allah yake ga mala'iku cewa zai sanya zai samu da wanda zai maye zai zauna a bayan kasa shine khalifa din wanda zai maye gurbi a bayan kasa to kaga ya nuna cewa akwai kasar kenan ba wai sai daga ba aka halicce ta ba to hadisin yana nuna cewa tsakanin halittar sama da kasa da kuma halittar annabi Adam shekara 40 ne saka wasu ruwayan suka zo da bayanin shekarun wasu ruwayan kuma suka zo babu bayanin shekarun ruwayar Abu Huraira bayanin akai bayanin shekarun ruwayar Abu Zarr Abu Ayyub al-Ansari ta zo kuma babu bayanin shekaru saka duka hadisi ne sahihai ingantattu na
to shi sakon Yahaya Rabi'u a can karamar hukumar Ikara yake cewa malam salon da ake boye karatu wasu daga cikin limamai idan suna karatu ana jin abin da suke faɗa a cikin loudspeaker shi ne ke tambayar ya hukuncin hakan
to abin da aka sani a sunna shi ne sallolin da ake bayyana karatu a bayyana karatu yadda mamu za su ji tun daga farkon sallah da tun daga farkon karatun da ake a bayyana zuwa ƙarshen sa wato a raka'o'i biyu na farko sallar maghrib ko sallar isha'i kuma raka'o'i biyu na sallar asuba wannan duk ana bayyana karatu a cikin su inda ake boye karatu a mutum yana yin karatu da harshe da motsa bakinsa wato ba wai kawai yayi sindindim haka a ganshi shiru ba yana sake-sake ci karatu yake a ga bakinsa yana motsawa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je da sahabbai aya ɗaya aya biyu a cikin surar da yake karantawa wato yakan yi karatun wani lokaci har ya fito da aya ɗaya ko biyu su ji ayar da yake ko surar da yake karantawa yasa za ka ji an ce a sallar azhar ya karanta kaza ko a sallar la'asar ya karanta kaza duk da cewa asir ce karatun saboda an ji aya ɗaya ko biyu daga cikin wannan sura ɗin to wannan shine abin da ya tabbata a sunna wato karatun da yake a ɓoye ana yin shi ne tare da motsa baki yasa sahabbai suke cewa muna gane karatun annabi sallallahu alaihi wasallam da motsin gemunsa muna ga yadda gemunsa yake motsi muke gane cewa yana cikin karatu amma ba wai mutum ya daga miliyarsa ta yadda mutane za su ta jin abin da yake karanta daga farko har ƙarshe ba wannan ya saba wa sunna sawa'un da speaker ko ba speaker amma dan aji aya ɗaya ko aya biyu wannan babu komai yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi.
To sai wani yake cewa mallan hanin da aka yi na yin magana yayin hudaba yace to menene hukuncin musabaha ko sakin fuska ba tare da an yi maganar ba a yayin hudabar daga Yusuf Rabi'u Lambu.
To wanda ya zo sallar Juma'a ya samu guri ya zauna babu shagalta da musafaha ko kuma a tsaya ana yi juna fara'a. Wannan in an gama sallah kuma duk abin da za a yi sai a yi, don abin da ake bukata shine kada a shagaltar da mai da wato da masallaci daga sauraron huduba. Idan za a tsaya musafaha to shakka ba tattara hankali guri daya, wani abin zai zo ya wuce ba tare da ya saurare shi ba. Haka nan in an tsaya ana yi wa juna fara'a nan ma za a dauki hankalin juna ba tare da an ji abin da mai huduba yake faɗa ba. Saboda haka abin da za ka in ka zo sallar Juma'a shine ka samu guri ka zauna. Idan akwai wani wanda kake so ku gaisa da shi, ina nufin lokacin da liman yake huduba, ka samu guri ka zauna. In kafin a fara huduba ne wannan babu komai. Malimi yana tsakiyar huduba ka shigo, to samu guri ka zauna ba tare ka kikkita mutane ba, ba tare ka tsaya kana yin hannu da jama'a ba, ko ka ga wani ka sani ka tsaya kana hannu da shi, ko kuna kallon juna kuna fara'a. Duk wannan zai dauke hankali kuma bukatar da ake da ita na a saurari huduba shikenan sai ta kubuce. Na'am.
Sai mai sako na gaba yake cewa assalamu alaikum, da Allah mallan tasbihi da ake yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar bayan sallar asubahi 33 kowanne, to bayan kowace sallah ta farilla haka za a yi ko koya abin yake?
Dama waɗannan tasbiha din akwai su a bayan kowace sallah ta farilla, bayan wancan da za a yi na cikin azkarus sabah wal masa. Azkarus sabah to akwai kuma bayan kowace sallah dama ana yin tasbihi subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33, wannan dama akwai shi a kowace sallah.
To sai shi kuma ne ke cewa assalamu alaikum, malami ne hukuncin karin magana da ake cewa dalla da ake yin sallah, ya ji wani ya ce kuskure ne faɗin hakan, sai dai a ce dan umarni ake yi daga Rabi'u Jibril ta Dunwada.
A'a, ba za a ce kuskure ba ne, daman mutum yana yi ne don ya samu lada, ladan daga wajen wa zai same su? Wajen Allah. Abubuwa guda biyu ake so duk mutumin da yake aikin alkhairi ko yake aikin ibada ya halarto su a zuciya. Shine yayi na farko tare da jin cewa Allah ne ya sa shi, wato yayi imani cewa daga Allah wannan aikin yake, ba wai ya tashi ya ga al'adance ana yi ba kawai shi ma ya kama yi ko mutane suna yi shi ma bari yayi. Na biyu kuma yayi yana son ya samu lada daga Ubangiji, wato yana jiran, wato yana sa ran cewa ladan da Ubangiji ya tanada domin mai wannan aiki za a bashi. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. wanda duk zai yi azumin watan Ramadan imanan, wato yana mai imani cewa daga Allah ne, wahtisaban yana kuma mai neman lada, to yana yi yana san ladan, to Allah ya ce Annabi ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyamu Ramadan, wato ya tsayuwar sallah a watan Ramadan ta nafila, shi ma imanin wahtisabin yana mai imani cewa wannan abu daga Allah ne, kuma yana neman lada daga Allah, shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi annabawansa su daga cikin annabawansa, shi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Lalle su sun kasance suna gaggawa cikin aikin alkhairi, waye da'unana suna bauta mana, suna kiran mu ragaban dan kwaɗayin lada, dan san lada shine ragaban, suna kwaɗayin samun abinda muka tanada musu na lada. Shi kaga ba za a ce ana ba a ce ana aiki da lada ba, to menene ragaban din? Shine san Allah ya ba su lada. Wa rahaban suna kuma jin tsoron kada a ki karbar aikin su, suna kwaɗayin a karba samu lada, suna jin tsoron kuma kada wani abu ya jawo a kikarbar aikin su. Wa kanu lana khashi'in, sun kasance masu kaskantar da kai ne gane mu. Haka nan Allah subhanahu wataala ya yabi muminai masu tashi cikin dare suna ibada, suna kwaɗayin samun lada da Ubangiji ya tanadar ma masu irin wannan ibada. يأتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يجي كونان سنانيسا لقولا لنكوانتيا يدعون ربهم سنا بوتا أبنجزن سخوفا سنا ما سطورو وطمعا سنا كوما سطورو ne kwadai suna kwadai lada suna son su samu lada sai kaga ba za a ce dan mutun ya ce yayi sallah dan neman lada ba a ce wai yayi kuskure sai dan an yi umarin to da aka yi umarin ai an fadi ladan da za a ba mutum to kuma wannan fadar ba an yi ta ne a banza ba an yi ta ne dan yaji yana so yaji yana kauna shi ma ya tashi wannan aiki saboda kai bautawa Allah da waɗannan abubuwa guda biyu cikin wannan akwai gaskata alkawarin Allah kima yana daga cikin abin da ake so bawa mumini ya zama yana da shi kai yadda cewa alkawarin da Allah yayi gaskiya ne fa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu kamin dake a cikin sayyidul istighfar wa ana ala ahdika ina nan a bisa alkawarin mu da muka yi da kai wato alkawari da mutun ya dauka tsakaninsa da Allah cewa zai bauta masa shi kadai ba zai hada kowa da shi ba zai bi umarnin manzanninsa to bawa yake cewa ina nan akan wannan lirjijiniyar wa wa'adika ina nan akan gaskata alkawarinka na cewa zaka bani lada idan nayi wannan abu wannan alkawarin na yadda da shi kuma ban ƙaryata shi ba ina yadda cewa abinda kai mun alkawari zaka cika mu to ashe kaga buƙatar mutum ne buƙata ne ake da daga mutum yadda cewa abin nan da yake yi akwai lada da ubangiji ya tanada masa don haka yana yi don ya samu wannan lada so ba a cewa kuskure ne dan mutun ya faɗi cewa dan lada ake sallah na'am
to sai sakon mudassir Yunus garin babba yake cewa mallan ya halatta mutun yana da alwala ya ci kayan itatuwa kamar su gwaiba da lemo ko kuma dabino sannan mutun yayi sallar ba tare da ya kuskure baki ba
ba wani abu bane dan mutun ya ci gwaiba ko ya sha lemo ya sallah bai kuskure baki ba a kuskure baki lokacin da aka ci abinci baya daga cikin sharuɗin karɓar sallah ko sharuɗin ingancin alwala na'am in ya kurkure bakinsa yana da kyau amma dai dan ya ci bai kurkure baki ba yayi sallah ba a cewa yayi laifi zai kurkure bakin din yana da kyau domin ya zama cikin kamalar tsafta a lokacin da yake ibada amma kuma ba wai yana nuna cewa sharadi ne ba ko kuma mutum yayi sallah haka ko sallarsa ta samu matsala ba
to sai shi kuma sakon Haruna daga makoda yake cewa mallan kayan daki na amarya da uba ya siya wa yarsa kafin biki ana saura kwana uku to kuma sai ya rasu to mallan yaya za a yi da wannan kaya da ya siya za a sa su cikin kayan gado ne ko kuwa za a bar mata
kayan ta ne daman ya siya ne ya bata wato uba ya siyo wa yarsa kaga daman ya siya ne ya siyo ya kawo mata inda a ce alkawari ne zai siya yayi mata alkawarin zai saya mata kayan daki sai rasu bai sai kayan dakin ba to anan ba a cewa bari a cire kudin kayan dakin kafin a raba gado kudin wannan sun zama na gado amma in ya riga ya saya to wannan sun zama nata saboda haka ba za a ce a mayar da su cikin gado a raba ba sai a bar mata kayan ta tayi amfani da su
to sai shi kone ke cewa mallan menene ingancin hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan wuce gaba ina addu'a malaika jibrilu yana bi na a baya yana amin akan wani ya auri matar da ba tasa ba Allah ba zai amsa ba
ban san shi ba gaskiya ban san ina aka samu shi ba
to sai shi kuma na gabe yake cewa assalamu alaikum mallam menene hukuncin shari'a game da hudar da yan mata kan shafa wacce take mai da su tamkar kallar wannan hudar misali idan wanda ta shafa din wato baka ce in ta shafa sai ta koma farafat hakan yana sa mutun ya kasa gane asalin fatar ta
to abinda shari'a ta bace da shi ba shine a sanya wani abu a jiki da zai canza launin fatar wato fatar ta tashi daga kalmannin ta ta koma wani kama daban wato kamar abinda suke cewa bilicin wani haramun ne katsana addini yana cikin wala amuran nahum fala yughayyirun khalqallah zan umarce su canza halittar Allah wannan bai halatta ba amma abinda za a sa akan fatar ba wai fatar zai canza ba kawai dai kalar sace za ta fito ko ta sa jan baki ko ta sa kwalli ko ta shafa foda a jikinta ko da nan ta kara mata haske a fili amma fatar tana ne da take wannan ba haramun bane in ban san ya za a yace ba zai gane kalar ta badan kawai ta safo da fuskar ta ai ba fuska ne kawai yake bayyana a jikin ta ba akwai hannayenta akwai kafafuwanta sun kuma na san dai ba a samu su hudan nan saboda ka in a fuskar ta yaga ta haske hannayenta kuma ai zai ga hakikanin yadda fatar take saboda ka wani lokaci mubalaga wato exaggeration wajen sai an kambama abu domin a nuna aibin sa ba daidai bane dan ta sa ga wani garin hoda a fuskar ta da ta je ta alwala za ta dawo da take wannan ba a cewa ya shiga cikin canza halittar Allah na'am
to sai Abu Abdurrahman Madobi yake cewa mallan da Allah menene hukuncin yaron da aka haifa babu rai da kuma wanda aka yi barin sa shin za a yi masa wankan gawa da sallah kuma za a binne shi a makabarta
in aka haifi yaro bai zo da rai ba tun asali ya mutu tun yana ciki babu wajabcin a yi masa jana'iza irin yadda ake wa mamaci wanda ya zo da rai ya mutu to shine hukuncin jana'iza suke hawa kansa amma idan bai zo da rai ba tun yana ciki ya mutu to wannan ba wani abu da yake kansa illa iyaka dai kawai a tattara a je a binne shi maganar binne ya dama za a binne shi tunda ba za a bar shi haka nan ba to wanda kuma aka yi barin sa ma kaga ai shi mun babu aula takila ma sanda aka yi barin nasa ma halitta saboda cika ba
to sai sakon Abu Mustafa daga Adamawa yake cewa mallan ya jima yana sallah da wankan juma'a ba tare da yayi alwala ba sai satin da ya gabata cikin shirin da ya gabata na fatawa ya ji cewar hakan kuskure ne to shine tambayar da yake ke cewa ya matsayin sallolin da ya riga yayi a baya shin zai sake su ne
ba zai sake su ba sallolin sa na baya Allah zai yafe masa akan su saboda ba da ganganci yayi ba ba ya sani bane yake aiki da abin da ya sani akwai bambanci tsakanin ka san hukuncin abu ka kin sa ko ka san hukuncin abu sai kuma ka yi wani abun da kake san cewa shine daidai idan baka san hukuncin abu kwata-kwata to Allah baya kama ka da laifin abin da ba ka samu ilimin sa ba sai in ka samu ka tubure ko ka da gangan ka kibin sa to anan ne za a same ka da aka maka da laifi kaga lokacin da aka shar'anta aka farlanta asimi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fadar sa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu as-siyama ila al-layl Allah ya ce ku ci ku sha ya ce mu'minai ku ci ku sha har sai hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai farin zari ya bayyana gare ku na alfijir daga bakin zare thumma atimu siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare sahabbai da farko sun zaci cewa abinda ake nufi shine mutum zai iya ci gaba da ci da sha da daddare har sai lokacin da zai iya daga zare ɗaya baki ɗaya fari ya iya gane bambanci tsakanin wato gari yayi sha ya waye yadda haske ya samu da zai iya gane cewa wannan farin zare ne wannan bakin zare ne sannan ne zai dakata daga ciyeciyen da yake don haka farko haka suka fahimta don haka suka rika yi sai mutum ya aje farin zare da bakin zare kusa da shi duk sanda ya buƙaci ya ci sai ya kallai waɗannan zallika biyu ya daga yaga zai iya gane wannan baki ne wannan fari ne in ba zai iya gane ba sai ya ga cewa da dama ya ci abincin sa koda ko albijir yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ba haka ake nufi ba innama huwa bayadul fajr min sawadil layl ana nufin hasken hudu wa alfujir daga duhun dare shi yake nufi a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da cewa sai sun biya kwanakin da suka yi na baya ba suna azumi a haka duk da cewa da daga gangan mutun yayi azumin sa ya kare baya da azumi amma kasancewar ba da gangan suka yi ba haka suka fahimta da farko annabi ya ce su biya ba haka idan mutum yayi abu yana san kai yake yi daga ba a ganar da shi to ba a cewa sai ya biya na baya kamar mutumin da yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda yake sallah da yazo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da shi da an sa masa sallama ya ce da shi je ka saki sallah ba kai sallah ya saki komawa yayi sallar ya dawo yayi sallama annabi ya amsa masa ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah don ba kai sallah ba ya saki dawo karo na uku yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya koma yace wallahi la uhsinu ghayra ha fa alimni ya rasulullahi wallahi ban iya wadda tafi wannan kyau ba koya mu annabi ya koya masa yadda ya kamata ya sallah kaga annabi ya ce da shi je ya biya na baya can haka ya rika yin su wanda annabi kuma ya masa hukunci da cewa ba kai sallah ba wato wadan inda haka ke sallah to baka yin sallah duk da haka annabi ce da shi ka je ka lissafi kwanakin da kai kana irin wannan salloli baka biya haka ba a cewa zaka biya tunda ba abu ne wanda kai shi da gayya kana sana ba sai dai gaba a kula a kiyaye
sai shi kuma mai sako na kafa yake cewa mallam akwai wata fatuwa da yaji cewa idan mutum yana nafila aka tada ikama to dole ne ya katse wannan nafilar saboda kar ya rasa ikama shi mallam haka abin yake ko kuwa daga Abubakar Sunusi tsangaya
ko da kila baka ji sosai ba ba ce aka kai rasa ikama ba abinda ake cewa kada ya zama ana sallar farilla shi yana nafila Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba ko fala salata illa allati uqimat idan aka ikamar sallah to babu wata sallah sai wadanda aka yi wa ikama wato babu wata sallah sai ta farilla illa al-maktuba sai ta farilla don haka mutumin da ya tada sallah nafila sai liman ya shigo sai aka shiga ikama kuma ya tabbatar da cewa ba zai iya kammala sallah nan tashi ba kafin liman ya shiga farilla to sai katse ta ya ci gaba da bin liman cikin sallarsa ta farilla amma idan misali yana zaman tahiya ko yana sujjadar karshe zai zauna ya tahiya sai liman ya shigo sai ladan ya fara na ikama kaga ana akwai lokaci da har zai iya yin tahiyarsa ya sallame ba tare da liman ya shiga kafin liman ya shiga sallar farilla to anan sai ya kammala tashi ya zo shi koda kuwa ikama za ta kuce masa ba sharadi bane sai ya riske ikamar abinda ba a so shine ya zama na an shiga wata sallah ta farilla shi kuma yana ya shagalta da sallar nafila shine abinda aka hana
sai wannan sakon kuma da yazo yake cewa assalamu alaikum da Allah malam tambayar ita ce shin daidai ne idan miji da mata suka samu sabani ko kadan ne ya rika yi mata barazana da saki
ba daidai ba ne ya rika kawo kalmar saki ko da yaushe shi kalmar saki ba abu ne da ake son yawanta ambatanta ba ma ballantana ma har a ce a kai ga aikata ta kamar yadda aka sani shi ne saki shari'a ba ta san shi illa iyaka an halatta shi saboda larura akwai za a kai wani mataki da zamantakewar ba za ta yi ba za a kai wani mataki da rabuwar ita ce za ta fi alkhairi ga duka ma'auratan biyu to anan ne aka halatta yin wannan saki saboda larura to sannan kuma baya daga cikin kauna da soyayya da miji zai nuna mace ko ne rika mata barazana zai sake ta wannan ba daidai bane
to sai shi kone ke cewa assalamu alaikum da Allah mallam zaman jalsatul istiraha da yake a cikin sallah shin ana yin kabbara ne da zarar an dago daga sujuda ko kuwa ana yi ne yayin miƙewa raka'a ta gaba
idan aka dago za a yi jalsatul istiraha to muka zauna lokacin da aka zo miƙewa sai ai kabbara tare da miƙewar wato kamar yadda yazo a wasu ruwayoyi kana yukabbiru hina yaqum wato yana kabbara lokacin da yake tashi sai ba wai lokacin da ya taso daga sujuda ya zauna ba domin irin haka idan liman ne to zai kawo rudani ga mamu masu bin sa sallah domin yayi wa kabbara ya zauna su kuma sun yi kabbara ba masu cikin su akwai wanda ba masu zaman istiraha din bane su kaga za su miƙe shi yana zaune to kaga an samu rudani a cikin sallah saboda haka sai ya dago ya zauna sannan ya yi kabbara lokacin da yake miƙewa haka ya kamata yi
to sai shi kuma ne yake cewa assalamu alaikum tambayar sa ita ce yace yana son a yi masa bayanin ilhama kuma shin wanne mafarki ne yake zama gaskiya sako daga Aminu Musa Kaura Goje
ilhama shine Ubangiji subhanahu wataala ya kinsa maka wani abu wato kinsa wa bawan sa mumini wani abu kuma wannan abin ya tabbata haka yake shine abin da ake cewa ilhama wato Allah ya kinsa maka wani abu ka rika jin wani abu ko ka rika ganin wani abu ko ka rika hasashen wani abu daga baya kuma sai kaga abin yadda kake tsammani kake hasashe ya faru to wannan ita ce ake cewa ilhama akwai waɗanda Allah subhanahu wataala yake ba su irin wannan baiwar kaga cewa in sun yi hasashen abu sun faɗa to galibi sai kaga abin ya faru Sayyidina Umar yana daga cikin irin waɗannan mutane waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su irin wannan sau da yawa ya sha faɗar abu alkur'ani ya sauka ya zamana ya goyi bayan sa akai. Ana kiran su muhaddathun, ana kiran su kuma mulhamun, wato wanda akai wa ilhama ko wanda Allah yake zantar da su ta wata hanya ba irin hanyar da ake zantar da annaba ba. To ilhama wani abu ne da ba a tabbatar da shari'a kawai ta hanyar ilhama, wato mutum kawai ya ji cewa ai abu kaza gaskiya ce ko ibada ce bara an bauta Allah da shi, ba a tabbatar da shari'a ta hanyar ilhama, sai dai abinda shari'a ta zo da shi dan mutum ya ji wani abin da zai kara karfafa sa akan wannan abu ba, ko mai wannan wani abu ne wanda zai kara masa kaimi kan aikata abin, ko kuma idan wani abu aka yaji a ransa in yaji ya saba shari'a to wannan ba ilhama bace daga Allah, wannan ilhama ce ta shedanu wanda Allah subhanahu wataala ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. To haka ba a tabbatar da shari'a ta hanyar ilhama sai ta hanyar wahayi, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barwa al'umma ta hanyar alqur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko abin da yake ya tafi daidai da waɗannan abubuwa guda biyu. To amma a harka ta rayuwa, misali mutum ne ya ga wani ya zo yana son su yi harkar kasuwanci, kawai sai Allah kin sa masa a ransa cewa wannan mutum wato ba zai ji daɗin kasuwanci da shi ba, sai ya fasa wannan da ya kuma sai zama masa alheri gaba, ya kula daga baya ta jin wasu bayanai ko ta ganin wasu matsaloli da shi wannan abokin, wato wannan da ya zo su yi kasuwanci yake suke ta faruwa tare da shi, ko wani zai zo yayi ya tambaye shi shawara ya ce ni dai a raina ina jin kada kai abin nan, to ko sai bai yi ba, kuma da karshe ya fahimci hakan shi ya fi alkhairi, ko yayi kuma da karshe ya dawo yana nadama. To wannan ru'aya kiran shi ilhama, mutum ne yana zaune a cikin wani daki kawai, sai zuciyar shi ta bashi kai cewa kai su bar dakin nan, bai yana jin wani abu a ransa, sai suna fita sai dakin ya ruguje ya rubta. To kai wannan duk ilhama sunanta, ba a daukan ta a matsayin wani abin da za a tabbatar da shari'a da shi, ce wani ya an masa ilhama za a rika karanta abu kaza kafa kaza a lokaci kaza, wannan ba zai tabbata da shari'a ba. Amma wani abu na rayuwa haka, dan mutum yayi aiki da hasashen da yayi, wannan babu komai a ciki, to wannan shi yake cewa ilhama. Sai tambaya ta biyu menene?
Eh, bangare na biyu na tambayar na shi yake cewa wanda mafarki ne yake zama gaskiya.
To mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iri uku ne, akwai ar-ru'ya min Allah, akwai mafarkin da yake daga Allah yake, akwai kuma wanda yake al-hulum ne daga shaydan yake, shi kuma mafarki ne daga shaydan, sai kuma hadithun nafs, wanda mutum yana jin wani abu a ransa yana yawan saka wani abu a ransa kuma da karshe mafarkin abin. To na farko nan wanda ake ce daga Allah ne shine wanda Allah subhanahu wataala yake nuna wa musu daga cikin bayansa wani abu da zai faru ta hanyar misali, dan shi mafarki misali ne ta hanyar misali, wannan misalin kuma daga karshe sai ya zama ya faru a waki, wato a fili. To shi mafarki na gaskiya yana kasancewa daga mala'iku, wato da mala'iku Allah subhanahu wataala yana sanar da su wasu abubuwa da za su faru, ruhin mutum yana fita lokacin da yake bacci yana yawo, ba fita ta gaba ɗaya ba wanda ita ce mutuwa, a fita ce ta ɗan lokaci ya dawo, kamar yadda Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Allah yana karɓar rayuka lokacin da suka zo mutuwa da waɗanda ba su zo mutuwa ba lokacin da suke bacci, fa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, ya rike wacce ya hukunta wa mutuwa ya saki kuma wacce bai hukunta mata mutuwa ba har zuwa lokacin mutuwarta. To yayin da ruhi ya fita yana yawo kan iya cin karo da mala'iku, to anan su zantar da shi wani abu ko ya ji wani abu daga wajensu, to wannan shine mutum yakan yi mafarkin abu kuma daga baya ya ga abin ya faru ko ya ga wasu misalai daga baya ya ga fassarar su a aikace, tunda shi mafarki misali ne, wani abin da zaka gani a mafarki ba wai lalle hakan abin zai faru ba, amma dai an nuna maka wata ishara wacce ita ce da wacce za ta fassaru ta koma mafarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki an ba shi nono, ya sha ya bawa sayyidina Umar ya mafarki ya ga sayyidina Umar yana jan tufafin sa a kasa kuma ya fassara cewa addini ya fassara shi da ilimi na farko ya fassara shi da ilimi na biyu ya fassara shi da addini kaga jan tufa suna jan tufa tana jan kasa a zahiri laifi ne ma shar'anci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya riƙa tafiya tufa sa tana jan kasa amma a mafarki kuma ta zama addini ake nufi to mutun zai zama mai addini ne sosai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu kayan su ba su wuce cibiya ba wasu sun zo iya guyuwa wasu kauri amma ya ga kayan sayyidina Umar suna jan kasa aka tambaye shi mai ka fassara wannan yace addini kaga misali ne aka nuna masa wanda da ƙarshe fassara ta zama ana nufin addini to mutumin da yafi gaskiya a rayuwarsa gaskiya tsakaninsa da Allah gaskiya tsakaninsa da bayin Allah to wannan shine mafarkin sa yafi zama gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan wanda yafi ku gaskiyar magana yafi ku gaskiyar mafarki wato mutumin da yafi kowa gaskiya mafarkin sa zai fi kowa zai fi na kowa zama gaskiya shi yasa mafarkin annabawa yake gaskiya annabawa ba sa mafarkin da ba na gaskiya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon nubuwar sa an fara masa ne da mafarki kamar da Aisha ta rawaito kana la yara shay'an illa ra'ahu illa ja'ahu falaq as-subh duk abin da annabi ya gani a mafarki sai ya ganshi kamar fitowar hasken asuba sai ya ganshi tar ya faru a waje da wannan aka farewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi daga baya kuma Allah ya koma sa mala'ika to tsoraka annabawa sun fi kowa gaskiya ya samu farkin su yake zama gaskiya to haka nan a ƙarshen a cikin wannan al'umma zai zama mutumin da yafi kowa gaskiya a zancensa to mafarkin sa yafi kowa na zama gaskiya mafarkin da yake daga shedan galibi za ta ga yana zuwa da abubuwan ban tsoro kaga wasu abubuwa waɗanda ba su da haƙa'iq ba ire-iren su a cikin rayuwa kaga mutum ba kai amma kuma yana gudu yana binka kaga a raye ba za ka ga mutum ba kai ba to haka kawai shedan ne ana yake so ya tsorata mutum ya firgita shi ya shiga makabarta ga mutane sun taso kwarangwal suna bin shi to wannan shine ake cewa al-hulu wannan daga shedan yake yana yin haka ne dan ya firgita bawa firgita mutum ya ga wannan sai ya tashi ya nemi tsarin Allah daga shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan kuma ya tashi ya salla raka'a biyu ya canza kuma kwanciyarsa sauraka in yana kwanciya a wannan gefen ya koma wani gefen kwanciya wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga wanda ya yi mafarki na ban tsoro shine wanda yake daga shedan sai mafarki kala na uku shine hadithun nas wanda shi kuma abu ne mutum yake kwana da shi ya tashi da shi a ransa wato ya saka wani abu a ransa ko yana neman wani aiki ko wani mukami ko aure abin yana ransa to duk sanda ya kwanta mafarki sai ya rika ganin ya samu abin ko kuma a wasu sun zo sun kawo masa matsala abin ya ki samuwa a cikin mafarki to wannan shi ma azgatu ahlam ne tarkacen mafarki ne ba shi da mafassara dan mutum yana bacci yana son aure yana neman wata da aure kuma ta shiga ransa sai ya kwanta bacci kawai sai ya ga gashi na an taro ana daura aure wannan ba shi yake nuna zai aure ta ba ta yi aure ta sai kuma ba zai aure ta kai ce ai ya mafarki ya aure ta shikenan shi mafarkin sa gaskiya ne wannan hadithun nafs ne saboda abin yana ranka kamar mutum ne yana jin yunwa sai ya kwanta bacci da yunwa kawai sai ga an ka abinci iri iri in masa bismillah kaga abin da yake ransa ne kawai yake gani dan ya tashi kawai ba lalle ne ga irin wani kala kala abincin ba illa iyaka dai yaje ne mai abinci ya ci dan wannan wasu wasin ya bar ransa to wannan shine hadithun nas wannan shine kashe kashe mafarki
kamar Allah ya saka alkhairi masaro duka duka da wannan muka karshen shin a wannan rana sai dai kafin mu sallama kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin naku ta kan lambobin wayar mu na 0800 555 4443 da kuma 0707 786 4442 sai kuma sakon WhatsApp akan 0700 360 4455 ko kuma cikin adireshin email na facinrahma@yahoo.com da kuma shafin facinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin naku Saifullah Usman Usman shine wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku na kicewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ قُتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا